سنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي بودا بوديا سنت بتجعل الله سبحانه وتعالى cikin wacewa sarayenmu ta kuma iso wannan rana ta Litinin yau 18 ga watan Jumada al-Akhira shekara ta 1445 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah za mu ci gaba da rasulmu cikin wannan littafi na tazkiyatul nufus الدكتور أحمد فريد. أنا رب الله سبحانه وتعالى يمنى موافقة مناشك ينبتو لي أكام أبدا دا سكي زمنتو أتمكر كالاتي أغزوتيا وجه رايد دا إتا وتويد دا أبنتي كي رايد دا جكي حكوت أن أبدا دا أكي لسا فا واسو كما سكي زمنتو وسببي نرى وزوتيا يد زوتيا بغات زمتا جيابا. من رقو الله سبحانه وتعالى ينا يرمنا زكتا وجنكار قصاتا ومن جمو دكما سيوا أكن سن رمضان سا وانا چكين بطو أكن قيام الليل واند أكن سا أكن سيا توقعون أبو كمون ديكي بيشيني الزهود في الدنيا وبيان حقارتها. Za a yi magana a kan zuhudu. Zuhudu fi duniya, cikin duniya. Za mu ji me ake nufi da zuhudu, amma mafi yawancin fassarar da mutane suke ambatawa shi ne gudun duniya. Amma za mu ji ƙarin bayani insha Allah ƙarƙashin wannan. Wato gudun duniya wa bayan haƙaratiha da kuma bayanin ƙasƙantuwarta. Wato ita duniya haƙira, an ce shay'un haƙira. Abin da yake kaskantacce da ba shi da daraja, ba shi da kima. Shi ne za a mana bayani a addinance wajen Allah subhanahu wa ta'ala duniya ba ta da daraja. Ya fara da hadithi na Abu al-Abbas, Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi radiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya rasulallah dullani ala amalin idha amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fi ad-dunya yuhibbuka Allah wa izhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Daga Abu al-Abbas shine Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi, Allah ya kara masa yarda, sahabun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Yace ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ne yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala yace ya rasulullah ya manzon Allah dullani ala amalin ka nusar da ni mana ga wani aiki idza amiltuhu idan nayi wannan aikin ahabbani Allah Allah zai so ni wa ahabbani an-nasu mutane ma za su so ni. Wannan mutum yayi babban tambaya. Jaribi biyu duka baya son ya samu kiyayyarsu. Ya fara da mahalicci, yana so Allah ya so shi, kuma yana son al'umma ma da yake tare da su musulmi su ma su so shi. To amma yana neman menene mahadar da idan ya aikata zai samu soyayyar Allah kuma zai samu soyayyar mutane. Wato mutumin faqihi ne kwarai da gaske. Saboda sau da yawa abinda Allah ke so sai kaga mutane ba sa san sa. To shi yana san abinda Allah yake so kuma mutane ma za su so. Mutane su Allah ya so shi, mutane ma su so shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake Allah ya bashi jawami'ul kalimi, Allah ya bashi hikima da iya isar da sako a dunkule, Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce izhad fi dunya yuhibbuka Allah, kai zuhudu cikin duniya, ka guji duniya, gudu irin wanda shari'a ta umarni a yi. Za mu ci karin bayani a nau'in gudun duniya. Ba ana nufi ka zauna baka komai kai tagumi kana tunanin nazira kawai kana ta bauta babu sana'a ko ka bar cikin jama'a ka koma jeji kana ci daga cikin abin da mutane suka jefa a juji a'a ba wannan shine ake nufi da zuhudu ba insha Allah zamu ji fayyace cewa akan wannan bangare amma dai mu riƙa yanzu sakon da annabi ya isa sallallahu alaihi wasallam shine ka zama mai gudun duniya ya ambaci kalma na az-zuhudu ka rike zuhudu Allah ta'ala zai kaunace ka ya kuma nanata kalma yace wazhad fi ma indan nasi kuma kai zuhudu ma'ana ka guji abin da ke hannun mutane yuhibbukan nas mutane ma za su so ka in ka guji duniya ma'ana ko da Allah ya baka duniya sarrafa ta yadda Allah yake so kada ta zamanto ita ce gaya kada duniyar ta zamanto ita ce abin da aka sa a gaba kada ya zamanto kaunarta ta shiga cikin zuciya har ta rufe kaunar Allah kada ya zamanto nemanta an sa shi a gaba har a yi watsi da neman lahira kada mutum ya haka ya zanne zuhudu dangane da duniya to Allah subhanahu wa ta'ala zai so shi sannan idan ya guji abin da ke hannun mutane to mutane su ma za su so shi adatan mutane ba su so ba su cika san ka sa ido a hunsu ba haka ɗabi'ar ɗan adam take akasari sai kaɗan don haka sai ba shi wannan abinda ake so a nusar da mu a nan wajen duka ɓangaren guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana na az-zuhudu don haka ga ashe zuhudu yana daga cikin abin da zai samar maka soyayyar Allah ya samar maka soyayyar mutane hikima shi ne a ƙarƙashin zuhudu mutum zai yi taka tsantsan da abinda Allah ya bashi Allah ya bashi halal kyauta ce daga Allah amma yana taka tsantsan da halal din da Allah ya bashi kada ya shagaltar da shi daga Allah zai dinga kaffa kaffa da shi yana nesa nesa da sarrafa abin da Allah ya bashi ma to alal haqiqa wanda ya samu zuhudi na duniya to ko ba zai so abin da yake hannun mutane ya zuba musu ido ba wanda Allah ya bashi ma yayi kaffa kaffa da shi to kuma ina kuma zai nemi na wajen makhluki to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi mahana izhad fi dunya yuhibbuka Allah wa izhad fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas hadithi ne wanda yake hasan rawahu ibn majah wa ghayruhu bi asanid hasana ibn majah da wasu su suka rawaito wannan hadithi da isnadai wadanda suke masu kyau al-hafiz ibn hajar al-asqalani ma ya hasana shi cikin bulughul maram malai yace wa hadha al-hadithu يدل على ان الله يحب الزاهدين في الدنيا wannan hadisi dalili ne cewa Allah ta'ala yana son masu gudun duniya masu gudun duniya Allah yana son su kada mutum ya zamanto duniya ita ce undarsa kada mutum ya zamanto duniya ita ce abin da ya sa a gaba kaga mutum ya ketare shekara 60 amma iya abin da ya sa a gaba ƙara tara duniya sai kaga insha Allah wannan akwai gafala tare da shi mutum ya tsallaka 60 amma kuma ba abin da yake sawa a gaba sai ƙara tara duniya ko da ta halalce a ce mutum ya kai 60 kuma yana ta ci gaba da ƙara tara duniya ita ce a gaban sa to shi zai nemi lahira balle kuma ai rashin sa'a a ƙara rashin sa'a kai zance a ce yana neman ta hanyar haramu a irin wannan yanayi ai bai wa kansa adalci ba to hadithin dalili ne akan cewa Allah ta'ala yana son masu zuhudu a duniya wa qalu malamai na cewa idza kanat mahabbatu llahi hiya afdalul maqamati fa az-zuhdu fi ad-dunya huwa afdalul ahwali idan ya kasance kaunar Allah subhanahu wa ta'ala hiya afdalul maqamat shine matsayin da bawa zai samu mafificin matsayi dan ba mafificin matsayi kamar mutum ya so Allah san Allah shine mafifici, san Allah shine babban abin da zai bawa bawa ta goma shi wajen Allah. To idan har ya zan san Allah subhanahu wataala babu matsayin da yake shi falala, to kuwa fazzuhud fi dunya huwa afdalul ahwal, mutum ya zan kuma yana gudun duniya shine yanayin da bawa zai san kansa mafi daraja. Yanayi mafi daraja shine ka san mai zuhudu a nan duniya, dan tabbas in ka san mai zuhudu a duniya ba mai nuna maka yasa fada sau da yawa ana yin sa akan kudi ne, fada sau da yawa ana yin sa a kayan abin da ya shafi kudi. Wazirin dan duna ma ya waka akan kudi ko tsakanin dan adam da kudi, ya sissifta waɗansu abubuwa da yawa, yace duk ana yin saboda kudi, kuma a zahiri a waƙin rayuwar zaka ga ana yin saboda kudi, ana batawa saboda kudi, ana fada saboda kudi, ana sa komai ma a yi fada, a kisan kai duk saboda kudi, abubuwa da yawa ana yin saboda kudi. To wanda shi duniya sai bata dame shi ba, to wannan insha Allah ya samu yanayi wanda yake mafifici. Ana ganin sawaba a wajen aiki saboda shi baya sata, ya tsaya iya na halal ne, in yazo kawai sai ya sarrafa. Alhali saura suna tarawa mai dimbin yawa, kaga shi ya samu yanayi mafifici, yanayi mafi nagarta. To malamin zai ba mu bayani akai menene hakikanin zuhudu kamar yadda malamai magabata suka yi bayanai. Wazuhudu yace shi zuhudu da muke fassara shi a matsayin gudun duniya, huwa siratul waqabati ani shay'i ila ma huwa khairun minhu, shine mutum ya juyar da kwadayinsa, ya kauda kwadayinsa gabarin wani abu zuwa ga abin da yafi shine mafi alheri. Abu ne wanda ake kwadayinsa, kai kuma sai ka kauda kwadayin naka gabarin sa kana kwadayin wanda yafi shi alheri. Ai ba kai kwadayin abin da yake kasa da shi ba ko? Mutane na kwadayin abin kai sai ka kauda naka kwadayin zuwa ga wanda yafi shi alheri. وأما العلم المثمر لهذه الحال أما علمن دكي سيرد ده irin wannan yanayi ga bawa, bawa yazan yana da wannan yanayi, wannan yanayi yazan ya tsuru cikin dabi'ar sa, to ilmin dake kashi zuwa ga wannan fa huwa al-ilm bi kawni al-matruk hakiran bil idafati ila al-ma'khud, shine a lokacin da mutum yake da tabbacin ilimi cewa abinda ya baran nan wanda ake kwadayi ya tafi zuwa ga wanda ya dishi alheri, to shi wannan abun bil idafati wato hakiran kaskantacce ne bil idafati ila al-ma'khud, in an jingina shi zuwa ga wanda yake neman rikadin. Ga wani abu da ake kwadayin sa, kowa hankalinsa ya koma kan wannan. Misali kamar me? Yanzu misali kamar a yanzu menene abin da yawanci hankalin mafi yawan jama'a yake komawa kansa, ana kwadayin sa kudi ko? In ka ce mulki ma yana yi ne saboda kudi, masu neman mulki duk an gaya ma talakawa ne, ba sa fama da cefa ne ko ba haka bane, dan ma masu kudi ne, amma suna neman mulkin ne dan su wai ƙara kudi, kuma duk ko babu yaro a cikin su sai gansu duk tsofaffi dan su sake ƙara kuɗi ne suke neman mulkin. Wannan shine zahirin batu. To abinda ake nufi da zuhudu da aka ce mutum ya kauda kwadayinsa gabarin wani abu da ake kwadayi ya koma zuwa ga kwadayin abin da yafi wannan din alkhairi, ba abin da ke sa mutum ya samu wannan yaqinin, ya samu wannan matsayin face idan yana da cikakken masaniya cewa shi wancan abin da ake kwadayin nasa kaskantacce ne in an jingina shi zuwa ga wanda shi yanzu ya koma yake kwadayin, ko ba haka ba? Baka barin abin da in yana da daraja kuma kai kwadayin abin da yake kasa da shi, sai dai kai kwadayin abin da ke bisan sa. To idan mutum yana da cikakkiyar gamsuwa kan haka, shine sai ya bar duniya dan neman ina? Dan neman lahira. Wal akhiratu khairun wa abqa, lahira ita tafi alheri kuma ita tafi wanzuwa akan abin da ake gani na alheri na duniya da kuma wanzuwar jin daɗinsa mai katsewa ne.
duk khairiyyar da ake gani a cikin duniya da wanzuwar dadinta da ake gani in dai har za ta sha makance mutun daga samun rahamar ubangiji a kiyama to sai ya watsi da ita sai ya nemi lahira ko da duniyar ta zo masa waqtaji fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah haka Allah ta'ala ce abinda Allah ya baka na duniya ilimi ne baka ko mulki ba cika kudayin ilimi ba an fi kudayin mulki da dukiya to cikin abinda Allah ta'ala ya baka na mulki da dukiya kamar yadda Qarun ayat ta zo ne a siyakin Qarun saboda shi duniya aka bashi kudi waqtaji fi ma ataka Allahu ka nema cikin abinda Allah ya baka na kudin nan me zaka nema ad-dar al-akhirah ranar lahira wato kai zuhudu a abinda Allah ya baka na duniya dan ka nemi lahira me yasa kana da cikakken ilimin cewa ita duniya duk yadda ta kai matuka duk irin yadda mutum ya kai da tara dukiya da mulki duk yadda jin dadin ta ya kai gaya wallahi akwai lokacin da zai kare zai katse amma lahira ita kuma ba ta katsewa to don haka mutumin da yake da yaqini na wannan shine zaka ga ya take duniya in za ta shagaltar da shi ya fuskanci lahira ya take duniya dan neman lahirarsa amma wanda ba shi da yaqini akan wannan to shine zai juya ma lahira baya dan ya ƙara rungumar duniyarsa to kaga wannan bai maka sa'adanci ba faman arafa anna ma inda Allah baqi wa anna al-akhirata khairun wa abqa duk wanda ya san cewa abin da ke wajen Allah shine mai wanzuwa abin da ke wajen Allah shine baya karewa lahum ajrun khairu mamnun wadanda Allah ya maraba da su sai kaga ya ce suna da lada khairu mamnun ay khairu maqtu' lada wanda baya katsewa kaga mai wanzuwa ne to wanda ya fahimci yake da ilimi ya san cewa lalle abin da ke wajen Allah ta'ala shine mai wanzuwa kuma ya gamsu da haka wa anna al-akhirata khairun wa abqa kuma cewa lahira ita tafi alheri akan duniya kuma ita tafi wanzuwa akan duniya kama anna al-jawhara khairun wa abqa min al-thalji kamar yadda yake da yaqinin cewa diamond shine yafi alheri yafi daraja kuma shi yafi wanzuwa a matsayin sa min al-thalji akan dunkulan kankara yanzu dunkulan kankara da yake faduwa daga sama ai za ka gashi shi ma yana walqiya ko dan zaka haska shi a reflection sai da yayi wa so da amulmule yake a cire al-thalji diamond shi ma dan karami amulmule irin wannan ka ganshi fari shi ma yana walqiya in ka ajiye sai ga kaman tagwaye ne duk da dai wannan zai fi walqiya to tunda kana da yaqinin cewa shi diamond shi ya fi wanzuwa domin idan ka ajiye kankara za ta narke shi ko wannan ba zai narke ba kaga zai fi ya fi wanzuwa kuma in kasuwa ka kai zaka sayar ai bai ma dace a kwatanta ba ko ba zama a kwatanta ba ko ka san cewa darajar wannan tafi wannan to haka zaka kwatanta duniya da lahira ko sama da haka duk wanda ya yadda da irin wannan kwatancen cewa duniya ba a matsayin komai take ba wallahi ba zai halakar da kansa akan ta ba ba zai je zalunci dan neman duniya ba zai saba ma Allah subhanahu wataala dan neman duniya ba zai ci haƙƙin waɗansu dan neman duniya ba zai kisan kai ko duk irin abubuwan da ake aiwatarwa wai dan duniya ba zai iya bakin kokarinsa ya ga abinda zai zo wajen sa ya zo masa ta hanya wadda Allah ya yarda da ita wadda ba za ta bata masa lahirar nan wanda ita ce mai wanzuwa ba fa duniya ka saljil mawdu' fi shams ita duniya kamar kankara ne da ka sa ta karkashin tsananin zafin rana ce ana tsananin zafin rana irin lokacin mai din nan watan mai ko ana zafin rana sai ka dauko kankara sai ka zo sai ka ajiye ta akan kwalta ana wannan zafin ita kadai ba ledawa ba kwano misali
sai ka ajiye ta.
Kai ko a daida ne, kai ko a kwana ne, ka ajiye ta a wajen sai ta ce ba ka je ka dawo daga baya ka zo ka ɗauka bayan awa ɗaya. Misali, in ka zo za ka san kankara, wataƙila sai dai ka sha ruwan dumi. Ruwan sanyi ba za ka samu ba, sai dai ka sha ruwan dumi. To fa duniya ka faljil mawdu'i fi shamsi, ita duniya kamar kankara ne da aka sata a cikin zafi, ƙarƙashin zafin rana. La yazalu fi dhuban, ba za ta gushe ba tana narkewa. Az-zuban narkewa kenan. Ila al-inqiradi, har sai ta kare gaba daya. Haka take duk yadda kankara ta kai da curewa da ƙarfinta, in ka aje ta a cikin rana bayan wani lokaci za ta kare, za ka ga kawai ta narke, ta zama ruwa, ruwan ma zai zama mai zafi. Wal akhiratu alhali lahira, kuma aljanna da Allah ya tanadin daɗi a cikinta. Kal jawharin ladina la fana'a lahu, kamar jawhari ne wanda baya ƙarewa. Yanzu dan ka ajiye diamond, ka yi subjecting insa to sun heat, ba abin da zai same shi, sai ma ya ƙara walƙiya kawai, ba abin da zai same shi. Yadda za ka ɗauki guduma ka fasa ƙanƙara, baka isa ɗaukan ƙarfe ka fasa diamond ba zai fashe ba, duk yadda kai ba za ka iya fasa shi ba. Wai dan ka saka masa guduma kana faɗa masa lu'u-lu'u ka ce ya fashe, ba zai fashe ba. In za ka fasa shi sai dai ka guduma wadda aka shafa diamond a jiki, shi ɗan uwansa ke fasa shi, amma wani abu ba zai fasa shi ba. To kaga idan ka ɗauki wannan kwatancen da kuma darajar su ma in ka je kasuwa, a yanzu kai kana da irin haji, ban san hajiyoyin Abuja ba da yake mu a nan muke. Yanzu in hajiyoyi kana gana yawan saka abin nan ɗan kunne ko sarƙa na diamond, nadiran wallah. Amma yanzu za ka ji an ce maka gold, gold ko sarƙar gold, a ɗauko shi ga shi karat kaza ne ana yin sa, amma diamond ya fi ƙarfin wasu, lizami ya fi ƙarfin bakin kaza, saboda tsadar da yake da shi. Ɗan ƙarami kamar kan farce, irin tsadar da zai yi, Allah kaɗai san adadin ta. Yana tsada sosai da gaske, sai ishe su ne suke sawa. Sai dai ka gan shi a wuyan sarauniyar Ingila ko da ta mutun nan, amma Allah ta bashi yanzu ita ma. Ko ba ka ba, wala akhiratu khairu wa abqa, ai duniyar ita ba wani abu bane, ita kullun za ka ga diamond ne a wuyanta. Diamond haka an saka shi haka an kewaye wuyan. Na'am, wannan crown na ita tsafi ce da gaske yake gaya mu. To wurin gaya maka rawanin sarakuna ma akwai tsafi a ciki da yawa daga cikinsu, wallahi tallahi layu suke sawa, layu kala kala, ba wanda babu a ciki. Ban san yanzu da yake wa'azi yayi yawa ba. To fa duniya ka faljil mawdu'i fi shamsi la yazalu fi dhubani illa al-inqirab, ita duniya kamar ƙanƙara ce da aka sanya ta ƙarƙashin zafin rana, ba za ta gushe ba tana ta narkewa sai ta ƙare. Wal akhiratu kal jawharil ladhi la fana'a lahu, lahira kuwa kamar jawhari ne, sai muka bada misali da diamond wanda shi baya ƙarewa. Haka za ka ganshi yadda yake. Wa bi qatril yaqini bit tafawuti bayna ad-dunya wal akhirah, gurgudan gamsuwa da bawa yake da shi na fifiko tsakanin duniya da lahira. To qawwa wajabatu fil bay', kwadayin da yake da shi nan me zai saya a cikin guda biyun yake ƙara karfafa. Ƙarfin yaqininka shine ƙarfin cinikinka, ko ba haka ba? Ƙarfin yaqininka shine ƙarfin cinikinka. Kana da kuɗi na sayan komai, amma sai aka kawo maka abubuwa guda biyu kace ina son mai kyau, sai aka kawo maka brand guda biyu, wannan nau'i kaza ne, wannan nau'i kaza, duk aka maka bayanin su, wanda kafi gamsuwa da nagartarsa ai shi za ka saya. kace dai kake so sai aka maka brand guda biyu ko da misali an ce waya ce kana da hannun sayan kowace sai aka maka wannan aka maka wannan sai ya ga maka yadda wannan take yadda wannan take ka duba ka duba ka duba ka jajjera ba su ka a'auna to wanda zuciyarka tafi gamsuwa cewa ita tafi kyau ita zaka sai tunda kana da hannun sayan kowace ba matsalar kuɗi bane to haka lamarin yake kana da damar bautar Allah kana da damar zabawa kanka aljanna ko zabawa kanka wuta kowa an nusar da shi inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura da kowa yana da dama ya sai abin da yake so kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba kowa zai shiga aljanna inji annabi sai wanda yake ashe kowa yana da zabi ya zabi wanda yake so to da kowa yana da dama amma abinda mutum yafi gamsuwa shi yafi daraja a wajensa to shi zai karkata akai in ya gamsu lahira ita tafi to sai zan yana neman ta yana gudun duniya yana taka tsantsan da lamarin duniya in kuma yafi gamsuwa cewa duniyar ita ce tafi ko da ko yana san lahira amma fifita duniya to za ka ya karkata wajen neman duniya da gamsuwa da ita ta kowace irin hanya ko da ko an ce wannan hanyar za ta dakile masa hanyar samun lahira mai kyau wannan gurgudan yakinin da bawa yake da shi da gamsuwar da yake da shi na fifikon ɗaya daga ciki na abin da yake ciniki kenan kaga ai wanda suke da tsananin yakini sai da ransu ma suke inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Allah ta'ala yace yayi ciniki da mu'minai dukiyar su gaba daya da ake nema ransu da ma yake jikinsu wanda shi yake moran dukiyar alahi a duniya Allah ce nayi ciniki sun bayar bayar da wannan din suka yi saboda sun fifita lahira bi anna lahumul janna Allah ce suna da aljanna ita biya su da ita su sai suka yadda sai suka saya shi suka Allah madaukaki yace fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bi wa zalika huwa al-fawzul 'azim a karshe Allah yace albushrunku da wannan cinikin da kuka yi lalle wannan shine babban rabo shi saka Anas ibn al-Nadhr saboda yaqinin da suke da shi yana tsaye a yakin Uhud bayan abin da ake wa musulmi hankali ya tashi yaga gungun kafirai ba abin da suke nufi sai su kashe musulmi kuma su kashe manzon Allah sai ce ya rasulullah yace waɗancan mutanen da suke cin kana ga idan na kutsa cikin su da yaki aka kashe ni ina zan san so Allah sallallahu alaihi wasallam yake fil janna a lokacin wasu dibine ne yake zazzagowa daga cikin kubensa da ya sanya kibiyoyi na da yake harbi da su wani go an ce kubensa da ya sanya takobi akwai yan dibine a ciki ya ajiye wanda su ne ake danci a wajen yaki ya zazzago wasu dibinan na hannu sai yana ci annabi na gaya masa haka yana cin dibinan sai ce kai idan nace zan jira har sai na gama cinye dibinan nan nawa kafin in shiga aljanna ai da kon yayi nisa sai watsar da su wallahi ya kusa kuma da ya kusa yaki yake yana kashewa suna saransa har sai da a galabaice shi bayan ya musu barna a kashe shi a cikin sa sai da ka samu sara da suka guda 80 da wani abu karfin yaqini ne yadda ne ran sai bayar fa inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum karfin yaqinin da yake da shi akan cewa wal akhiratu khairun wa abqa shi yasa ka tunda magana ta fito daga bakin as-sadiqul masduq alladhi la yantiqu 'anil hawa da haka yayin da haka duniyar ko me za a jira a ciki da biyo yake ci yace kai in nace zan jira lalle ko wannan ya zan jinkiri ne yawa sai wasa yaqini da haka gurgudun yaqinin mu gurgudun neman lahira idan mun samu gamsuwa sosai dangane da lahira to insha Allah za mu yi ta iya bakin kokarin mu muna ga muna ayyukan da zake mu ci amma idan duniya ita ce tafi gamsuwa a zukata sai kaga mutum ya kau da kai a lahira har sai akai munzalin da wa'azi ma wani baya so yace saboda yana ga cewa za a ce masa hanya kaza wanda shi kuma ita yake so ba daidai bace to ba zai mashi aurara ba to kaga wannan yake gaya na gamsuwa da duniya ne وقد مدح القرآن الزهد في الدنيا كما القرآن يايبو نزهد دباوة زي الدنيا وضمر وقبة فيها يا مازر دي قد ايند متون زي الدنيا أن يبوغ زهد أنزر دي قد ايند فقال تعالى علمت وككيتي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى الله ما دوكا كيتي بل تؤثرون الحياة الدنيا كن زائر رايو الدنيا يعني كوكن بيبيتا رايو الدنيا والآخرة الحالي لا هراكم خير إتتت في الحير أكن دنيا وأبقى كما إتتفو وزوى دات انتعفو وزوى دد دات دنيا لنا كتير كوكنا دنيا ربك متوبة akwai abin da ake jin dadin sa a duniya wanda baya yankewa ba yana nufin yankewa in mutun ya mutu ba ko in mutun ya talauce ko da jin dadin duniya yana yankewa ko tabbas haka ne misali yanzu kana jin tsananin kishirwa ana tsananin zafin rana sai ka samu ruwa mai irin sanyin da kake sha'awa ka so ma sha ai zaka ji dadin sa kwarai ka jiran ka yana dawowa jikinka amma in cikinka ya koshi cikinka ya ci gaba ga ruwan da gaban ka zaka sha haka zaka dinga kallon ruwa in abinci ne ma haka duk nau'in abincin da kake sha'awa kana kuma jin yunwa kana buƙatar sa kuma kana da daman ka ci sai aka kawo maka abincin lokacin da kake ci kana jin daɗi kana santi sai ka kai wani munzalin da kana tonawan ma da kyar kuma sai kaga dolan ka ka daina ci san ka ci abin da kake bukata kuma ga abincin na aje to haka rayuwar duniya ce komai da ka sani da ake jin dadin sa a duniya wallahi yana katsewa ba kuma wai damar ta kufce maka ba damar na nan amma an tsara maka a nuna maka cewa duniya ba mai dawowa ba ce ko wanda dadi ba mai dawowa ba ne to lahira ba haka take ba dadin lahira baya katsewa da zaka sha'awa kai ta cin abinci sai kai ta ci har lokacin da kai niyan ka bari amma ba wai dan cewa ya ginshe ka ba babu ginsa to kaga wal akhiratu khairun wa abqa wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace turiduna aradad dunya wallahu yuridu al akhirah Allah madaukaki yana fada dangane da nokewa da yaki da aka yi mutane ba sa san su hadu da zatul shauka kamar yadda yake cikin suratul anfal Allah yace turiduna aradad dunya kuna nufin wai ku dan samu jin dadin duniya ne yaki ba yanzu ba a barin sai kun gama shiryawa to me ye naku in kun mutu kun shiga aljanna me ye naku in a yanzu ne yakin yazo ko ba ku shirya ba in kashe ku akai ma kuka shiga aljanna me ye naku ka san tarbiyar a hankali aka dinga bada ta turiduna aradad dunya wallahu yuridu al-akhirah alhali allakum ina nufun ku da lahira ne kar ku tsoron yakin ku je ku yi ana rayarashin su ne ga zuwa ku badar to kaga anan wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi rayuwar duniya kada aka karkata gare ta ya fifita lahira ita zabarwa bayan sa masu nagarta Allah ka samu ciki وقال كما الله مدعوكي يفعل حرق لو تكين سرطة الرعد وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ولأن سكك بهم الله لمن ذا ننسى سنا الفحر سنا جندا إلى يودوني يعني أما سي الله تعالى تي وما الحياة الدنيا إلى يودوني بتزنب في الآخرة إن أنكتن تاتد لاهرة إلا متاع face dan jin dadi ne za'ilun ina ce mata wato jin dadi kenan wanda yake mai gushewa da baya da wawa to Allah ta'ala ce rayuwar duniya haka take wal ahadith fi dhammi ad-dunya wa bayan haqaratiha 'inda Allah kathiratun jidda ba mun ji ayoyi malaci hadisai da suka yi bayani dangane da zargin duniya a zarge ta gaba ɗaya a nuna ita ba komai bace wa bayani hakaratiha kuma a nuna kaskancinta inda Allahi a wajen Allah kafiratun jidda suna da yawa fi sahih muslim yazo cikin sahih muslim an jabir bin abdullah radiyallahu anhu daga jabir dan abdullah Allah ya yarda da shi annan nabiy sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marwa bisuki wato annan nabiy sallallahu alaihi wasallam ba kiranta nake ba ka dena abin da kake yi zaka mun dabara ko annan nabiy sallallahu alaihi wasallam marwa bisuki wan nasu kanafataihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta kasuwa ne yace wannan su kana fataihi mutane suna ta gefe da gefen sa aljanib ke kana fahu wato ala jambihi yace kana fataihi an kawo da tafiya mala annabi na tafiya ta gefen sa na dama da ta gefen sa na hagu duka akwai mutane sai shude ta kasuwa fa marwa bijadiyin aljadi shine dan akuya ko dan tunkiya karami ni mai sunan sa da san misali kaga yana cewa kuikuyo ko duk lokacin da kace kuikuyo an san dan karai ne karami idan kace maraki an san dan saniya ne karami ko ko kace dalo dan dalo maraki ya yi dan fara datawa dan dalo karami to na sa tinkiya da abin nan ayyawa na potence kai idan ma hakan na fada an ce dan akuya ko dan tinkiya ba shi da suna shi ai wance ma ba dan kare ko dan kare ya aka ce ba to din na ga kan ba shi da sunan ko to aljadi ne shi ne abin nan dan akuya ko dan tunkiya sai shi dai da dan akuya asak in an ce asak wato wanda yake da takalallan kunne karamin kunne kuma mannan ne da jikinsa kunnan ai kusan kunnan sai nan tashi haka to shi kunnan karami ne kuma sannan ya manne shi ne suke cewa asak wato sakka udhunaihi kenan sakka udhunaihi kunnan sa amanne su a wajen larawa wannan dan aibi ne da shi ka san ko wanzu a wajen Fulani makiyaya akwai abin da zaka ga dabba ta zo da wani sifa wannan siffan sai zaman to aibi ne su a wajen su ba shi da daraja ba shi da kasuwa ko a gon Fulani to su a wajen larabawa wa irin wannan dan akuyan yazo da irin wannan to aibi ne to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shude da wannan an jefar ajuji mayitun matacce fatanawalahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauke shi fa akhadha bi udhunayhi sai kama shi ta kunne an jefar da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka sai kama wannan dan kunnan nasa wato annabi yayi ne dan ya ji hankalin mutane wa'azi in ya ga abin nan munasaba da zai ja hankalin mutane akan wani al'amari annabi sai ya kwatance ina yawan yi musu haka fa qala sai annabi ya ce ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bi dirhamin wane ne zai so a saida masa wannan mataccen dan akuya mai mannan nan kunne da dirhami daya kaga ya tara wadansu abubuwa na daya dan akuya ne ita kanta akuyar ma ba wani abu bane su akun larabawa makiyaya ne akuyar ma ba komai bace yanzu nan ba ko zai zo sai sayan kamar akuya a gasa ma kamar kai ne ka ɗebo mutum abin nan ka ce a dama masa zoɓo akuya ba sai a yanka ta kawai a fede su fitar ba wani abu bane a wajen su kowa ya iya nan da nan za su yanka fi an fede ta an gyara matar tana dan gyara tukunya shikenan sai a saka abin nan
bamu karanta hadisi ba ko kun bamu ji hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farkon zuwan su Madina cikin dare yunwa ta fito da shi ya gama da Abubakar ya gama da Umar kowa shi ma yace yunwa ce ta fito da shi babu abinci a gidansa tsakiyar dare annabi sai ya kama hanya sai yace to ku zo mu tafi suka je gidan wani sahabi da suka je suka sallama sahabin ya gansu yana ganin su sai fahimci cewa ba lafiya ba basu ce mar komai ba basu ce mu mun zo neman abinci ne a wajen ka ba amma kawai sai fahimci cewa lalle suna da bukatar abinci ne me ya faru a cikin hadisin nan take sai shiga wajen matarsa yace akwai dan gari a wajen ki tace eh akwai kamar mudu da je ki maza yanzu ki barza mana shi a kayan dutsen naka ki kwaba shi maza ki mana gurasa to ratu kunya tana kokarin gurzawa tana kun tukunya shi ko har ya gyara akuya ya kai mata yace a dafa to su ba wani abu bane a wajen su to balle dan akuya kaga ita akuyar ma ba kuma mace balle danta sannan na biyu mai mannan nan kunne ne ko yana da rai bacce da daraja kai ko babba ce in tana da wannan mannan nan kunnen ba ta da daraja asero sannan na uku mushe ne an je fa shi a juji mushe ne kaga abunan nakasa akan nakasa to annabi yana son buga musu misali wane ne a cikin ku zai yake kaunar wannan ya zan nasa amma zai ya biya dirham daya fa qalu sai suka ce ma nuhibbu annahu lana bi shay'in wa ma nasna'u bihi kai manzon Allah mu ba wanda yake son wannan ya zama nasa me ma zamu yi da shi qala sai annabi ya ce atuhibbuna annahu lakum kuna dai son wannan to ya zama naku a baku shi tunda ku ba za ku biya da dirham daya ba qalu suka ce wallahi law kana hayyan kana aiban fihi yace wallahi ko da araye yake wannan ai yana da nakasa yana da aibi lallahu asakka saboda mannan nan kunne ne shi karaman kunne mannan ne fa kai ko huwa mayyitun to ko araye ma yana da aibi ba mu bukatar sa balle kuma a ce kuma ya mutu ya manzon Allah me zamu yi da shi ko kyauta ba masu kaga sun nuna gaya rashin sansa ko da ma yana da rai ba sa so balle mushe ko kyauta ne ba sa so balle su bayar da kudin su فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والله للدنيا احون على الله من هذا عليكم والله الدنيا تافي قسقنتوا اوجن الله كما ده يد wannan dan akuyan yake kaskantacce a wajenku yadda kuke ganin sa kaskantacce ba kwa bukatar sa ba kwa ganin sa da kima ko kyauta aka ba ku ba kwa so to wannan kaskancin bai kai kaskantuwar duniya bi ajmaliha ba a wajen Allah subhanahu wataala ba ta daraja ba ta da kima kai yanzu ko ɗan ilimin zamani idan suka nuna maka asalin cosmos ko aka nuna maka universe the composition ɗinta da abubuwan da yake ciki idan aka nuna maka duniya sai ga ita ba komai bace ba komai bace billahi alazim a cikin universe wanda su din ma wai suka iya lekowa banda wanda basu leko ba to ne duniya kuma a wajen Allah kaskantacce a ce mu ne Allah ya jarabi dan adam yake ganin ta wata babba amma wanda yake da yaqini cewa tana da kaskanci to zai yi amfani da ita wajen neman mai daraja inna lillahi ibadan futala talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nadaru fiha falamma alimu انها ليس لحي وطنا جعلوها لجته واتخذوا صالحا اعمال فيها سكونا الله جيك امام الشافعي الله انا ده wasu bayi masu basira sun sun yi watsi da duniya dan ba sa san ta fitine su ta hana samun lahira dubawa suka yi a cikin ta da suka sami yaqinin cewa ita fa duniya ashe ba matabbata bace ga kowa ba wanda zai tabbata a cikin ta da suka gane wannan sai suka dauke ta kaman gulbi kaman kogi ne kaman wani tafki ne suka zo su suna neman ketarawa to da me za su yi amfani wajen ketare wannan gulbin sai suka dauki kyawawan ayyuka wanda Allah ke so manzon sa ya zo da koyarwarsu su za su riƙa aikatawa ya zama kwalakwalan da zai ketarar da su wannan gulbin wanda shine duniya daga farkon ta sanya hankali har zuwa su rabu da duniya kyawawan aiki za su dinga idan su ketara wannan gidan da ba matabbata ga kowane mai rai ba to kaga sai aka zauna lafiya Allah ba mu ikon kiyayewa
وفيه ايضا هر لو يزو اتشن رواية مسلم عن المستورد بن شداد الفهري لدى مستورد بن شداد الفهري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لدى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يجي ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duniya in an kwatanta ta da abinda Allah ya tanadi a lahira bata zamba illa mithla ma yaj'alu ahadukum isbi'ahu fil yammi face kwatankwacin yadda mutum zai sanya yatsarsa a cikin teku fal yanzur in yafitar sai ya duba bima yarja me yatsarta sa ta dibo a cikin teku me ya tsattasa ta dibo a cikin ta yau ko bokiti daya aka ce ka tsoma ya tsarka a cike da ruwa ka tsoma ya tsarka ka fitar me ya dibo balle a ce maka kuma drum balle a ce maka teku teku ba yanzu ka je bakin teku a Lagos ko ka je bakin teku a Port Harcourt sai ke haka ka lallako sai ka tsoma ya tsarka sai ka fita ka ce ai ka dibo wani abu ai ba za a kwatanta ba ba kai komai ba ba abin da kai to haka lahira abinda Allah ta'ala ya tanada a cikin aljanna wallahi haka kwatancen sa yake in ka kwatanta da abin da ke cikin duniya baki daya to me zai saka abin da ke cikin duniya ya kade wa mutum hankali ya bar lahira wanda rayuwar za ta katse ko ya so sha'a am aba ko ka so ko ka ki za ta katse kai ko an barka a duniya sai kake munzali da duniyar ba za ka ji dadin ta ba ko wanda ya neme ta ta halal yanzu akwai wanda tijo mai arziki Allah ya kara masa lafiya da na karanta ana hira da shi yana cewa shi yanzu baya jin dadin kome gashi kuma an san shi dan kasuwa ne ba kudin makamai ya diba ba ba kudin ifis ya diba ba ba kudin wani iya shege ya diba ba babu waɗansu option me ake kiran abin ne na rijiyoyin nan da suke diba na fetur da ba nasu ba irin wannan ne bane kasuwa aka san shi da ita kuma itan yake to amma yanzu ya kai manzalin da yace saboda tsawon rayuwa ga dukiyar yanzu ya dauki miliyan 500 ya bayar shi ba wani abu bane a wajensa dan ya bayar ko mu abin nan Assalam University ta Hadeja gudunmuwar miliyan 500 ya bayar kuma irin wannan yana yawan yi a hidimomin addini ko baya so a sani amma dai sai an sani Allah ya saka masa da alheri to amma yanzu an kai munzalin da yace baya jin dadin duniya ba ci ba abin da shi yanzu yake ɗebe masa kewa ba abin da yake jin dadin sa to wannan fa ita ce duniya to shi mutum zai amfani da rayuwarsa don ita kawai kuma ya watsi da lahira ai bai makan sa adalci bai kyauta ba kaga a ranar kiyama in yazo shi yana da nasa yana qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt ya allah amaidani zan yi aiki mai nagarta zan yi aikin kirki fima taraktu cikin sakacin da nayi sai ce a kalla inna ma hiya kalimatun huwa qaidaha magana ce kawai ya fada ai tun ana raye yanzu ake zabe wanda ya gamsu tun yanzu yake yi ba sai ya gani a can ba wa min wara'ihi barzakhun wannan fa in mutum ya zo mutuwa ne zai wannan dana sana alhali Allah ya ce to daga wannan lokacin kuma gaba gare shi rayuwa ce hayatul barzakhiyya ila yaumi yub'athun har zuwa ran da za a tada su ranar alkiyama sai yayi wannan rayuwa hayatul barzakhiyya ita ma rayuwa ce independent mai cin gashin kanta dadi ko aka san sa anan ake fara gani Allah ka rangwanta mana wa kharaja at-tirmidhi min hadith ibn sahal ibn sa'd anin nabi sallallahu alaihi wasallam har ila imam at-tirmidhi shi ma ya rawaito daga hadisi na sahal ibn sa'd anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam alai yana cewa law kana ce duniya ta ajidu inda allah janaha ba'uda ma saka kafirun min hashrubata ba da duniya law kana ce duniya inda duniya harfin tina indin tina inda a ce duniya ta'adilu 'inda Allah janaha ba'uda ta kai madadin fiffiken sauro a wajen Allah janaha ba'uda fiffiken sauro da a ce kima da darajar duniya ta kai kimar fiffiken sauro a wajen Allah ma saka kafirun da Allah ta'ala bai shayar da kowane kafiri da ya kafirce masa min ha daga cikin wannan duniya saboda kimar ta ta kai fukkuken sauro shurbata ma'in bukurwa da yana ruwa ba inda kimar ta da tana da kima a wajen Allah kimar da ta kai fukkuken sauro to da ku Allah zai haramta ma duk wanda ya kafirce zai haramta masa ko da bukurwa dai ba zai samu ba na ruwa shi duk wanda ya kafirce to sai Allah ya haramta masa abin da ke cikin duniya inda tana da daraja amma ba ta da shi shi saka annabi Ibrahim da ya addu'a a mutanansa bayan ya aikata assignment din da Allah ya sa shi da dansa yace warzuqo rabbi ij'al hadha albalada hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir Annabi Ibrahim da ya gama asamin na gina dakin Ka'aba bayan rushewarsa da Allah ya ce ya shi da ɗansa Isma'il ya Allah ka sanya wannan gari ya zama to amintacce warzuq ahlihi ya Allah waɗanda suke cikin wannan gari ka arzuta su amma sai taskance ce man amana minhu billahi wa lam akhir wanda ya imani da Allah da ranar lahira shi kadai zaka bawa arzikin ya Allah Allah sai Allah ya ce masa wa man kafara har wanda ya kafirce ma zan bashi wanda ya kafirce ma zan bashi fa umatti'uhu zan ji yadda shi dan dadi a nan duniya sun mu'akkaruhu ila azabin nar wa bi'sal masir kuma in ji da su tashi zuwa azabin wuta in bai tuba ba tur da irin wannan makoma saboda me ba ta da kima a wajen Allah Annabi Ibrahim ya roki cewa Allah waɗanda suke masu imani kawai zaka bawa duniya ka ba su arziki a cikin mutanen ahlul haram yace a wanda sai kafirtan ma zan ba su amma ba zai amfana da su ko ya hana su shiga wuta ba to ba ta da kima duk da wasu malamai sun ce akwai garaba wasu sun ce sahihi fa zuhudu don haka abin da ake nufi da zuhudu هو الإعراض عن الشيء لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه زهود كي نسي زمنتو شيني أكود كي جبر الأب لاستقلاله سبو دا كان تسا كران تنسا وانا سبو دا أبو نينا دا كران تا ماشي دا كيما واحتقاره سبو دا كس كان توسا وارتفاع الهمة عنه كما سبب أن أوكي داموا دش شين زهود كربو دا أبو سبب دامن كستان تتشي نكي أو جنك سبب دامن باشي دا كيما أو جنك سبب دا بكباشي مهمة شيبا تلوك تند أكا تي الزهود في الدنيا كينان كي أو جن دنيا كي أو جنك دنيا كستان تتشي أتشي ba ta da kima ba ta da wani muhimmanci kai a wajenka sai dai ai amfani da ita dan neman lahira to wannan idan mutum ya samu wannan ya sa ya zo mai zuhudi kenan zahiri
yukadu akan ce shay'un zahidun ay qalidun haqiqan wato akan ce shay'un zahid a larabci ma'ana ana nufi abin da yake kadan kuma wanda yake kaskantacce qala yunus ibn maisara yunus ibn maisara shine wanda suke masa inkiya da alimu dimashqa yana daga cikin malamai tabi'ai ya rawaito hadisi daga wajen musu daga cikin sahabbai kamar abdullahi dan amr dan as kama abdullahi ibn umar duk yana da riwaya daga wajen su yana daga cikin manyan malamai masu zuhudu yace laysa zahadatu fid dunya bi tahrimil halal idan an yi maganar zuhudu gudun duniya ba wai ana nufi ka haramta wa kanka halal bane ba a ce ka haramta wa kanka halal ba ba hake yake nufi ba wala ida'atul mal ba kuma yana nufin ka barnatar da dukiya kai almubazzaranci ko kai watsi da dukiyarka ba a'a yi amfani da ita yadda shari'a ta ce kai amfani da ita walakin zahalata fid dunya amma abin da ake nufi zuhuda a duniya an takuna bima fi yadillahi awsaqu minka bima fi yadika wa an takuna haluka fil ma'asiyati wa haluka idha lam tusib biha ko tusab biha sawa'un wa an yakuna madihaka wa dhammaka fil haqqi sawa'a abinda ake nufi da zuhudu a duniya an takuna bima fi yadillahi ka zamanto abinda ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala abinda ke hannun Allah awsaqu minka bima fi yadika ka fi samun tabbaci da shi akan abinda ke hannunka ka fi jin ka fi samun tabbaci da abinda ke wajen Allah akan abinda ke hannunka mun gane wannan bayani za a ji karin bayani a gaba wala Allah a darasi na gaba insha Allah kaji abin da ke wajen Allah abin da ke hannun Allah ka fi samun tabbaci ka fi samun gamsuwa da shi ka fi samun certainty akan sa akan abin da ke hannunka yanzu mun gane ka fi samun certainty ka fi samun tabbaci abin da ke akan game da abin da ke hannun Allah sama da abin da ke hannunka abin da ke hannunka ba shi kake sarrafawa ba dan bukatunka su maka kaza su maka kaza da dabarbarunka kai dabara kaza kai dabara kaza dan samun mafita a cikin wani tsanani ko kuma samun amfani ko ba haka bane wannan yana karkashin at your disposal a karkashin ikon ka yake to sai ka fi samun gamsuwa da cewa abin da ke hannun Allah shi zai tabbatar maka da bukata sama da wanda yake hannunka sau da yawa abin da ke hannunka sai kasa maka abin da kake bukata ko da ku za ka iya sarrafa shi akan bukatar ko wani ya sarrafa shi ya san biyan bukata kai kuma sai ka kasa ko kuma ya kasa biya maka kenan kaga mutum ba zai bankama da abin da ke hannunsa ba kullun za ka roki Ubangiji ne ba ni dama akan kaza wanda yake da wannan to a kowane lokaci ko da yana da dama sai roki shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suke da yaqini mutum takalminsa fade ne fa fade fadansa zai tsinke amma idan yanga fadan ya tsinke sai ya roki Ubangiji ya ce ya Allah ka bani dama da iko da zan gyara wannan fadan nawa kana gani kaman ba komai bane yanzu ne zaka gyara shi kai ka saka kusa ko ka sa wani abu ka gyaggyara ko ba haka ba to amma saboda sun san ba ikon su bane dabarar su ba ita suka dogara da ita ba dabarar Allah karfin su ba shine madogara ba karfin Allah wadatar su ba ita ce ne biyan bukata ba wadatar Allah to dan haka mutum ya samu gamsuwa cewa abin da ke wajen Allah shine mai mafita to alal haqiqa wanda ya samu wannan matakin farkon insha Allah ba zai bankama ba ba zai gashi isasshe bane a kullun zai rika ganin kansa shi ya gaza sai fa da karfin Allah shine zaka ce la haula wala quwwata illa billah banni da wata dabara da zan iya samar makan na amfani la haula ay la haula li jalbil manafi
ولا قوه لي لدفع المضار الا بحول من الله وقوته شنو معنى to don haka sai yake fassarawa yake cewa walakin zahadata fi dunya an takuna bima fi yadillahi awsaq minka bima fi yadika wa an takuna haluka fil musibati wa haluka idha lam tusabbiha sawa'un kuma mataki na biyu ya zamanto yanayin da zaka shiga a lokacin da musiba ta same ka da yanayin da kake lokacin da musiba ba ta same ka ba duka daya ne kana zauna lafiya ba musiba ta same ka ai kana cikin walwala ko kana cikin nishadi kana kyautata zato ga ubangiji to idan Allah ya jefa maka musiba kar ka shiga wani yanayi sabanin wancan na baya kaga cewa kai ka yanzu al'amari ya lalace yau ya zakai a duniyar Allah ne yanzu kai an sallame ka a wajen aiki yau ka shiga ukun ka yanzu kaza motar nan take da ita ka dogara akan ta trailer nan take kawo maka kaza yanzu gashi ta kone yau ya zakai a kar ka shiga wannan yanayi wanda ya baka a farkon shi zai baka da baya wanda ya baka mafita a wancan lokacin a gaban ma baka san me ta nada maka ba to sai zamanto a lokacin da musiba ta same ko jinya kace to yanzu kai jinyan nan ta same ka yanzu kai kan shikenan al'amarin ka kaza a ɗayanka ya zaka yi da su baka samun daman ka je ka kai waye kai waye a'a Allah zai iyar maka mai da al'amarin ka zuwa ga Allah wannan gaba ta biyu kenan ta zuhudu ya zama to in musiba ta same ka ka yarda a kowane irin yanayi Allah zai baka mafita dama ba dabarar ka ce a dadin ta baka ba sannan na uku wa an yakuna madihaka wa zammaka fil haqqi sawa ya kasance wan me yabonka da me zargarka a cikin lamarin din gaskiya da yake wanda zai dai ka dan kai abin kirki bai zama daban da wanda zai kushe maka dan kai abin kirki ba mun fahimci wannan ko wato kai abin kirki sai aka yabe ka kai abin kirki sai aka kushe maka to zaman to duk dai ne kai a wajen ka wato baka damu ba menene yake baraka barakallahu fikum saboda don Allah kake yi yabon da mai boye maka ba zai hana ka ba zai rudar da kai ka ba wa kanka taskiya ba zargin da mai zargi ya maka ba zai detara danka ya kashe ma gwiwa wajen yin abin da ka san Allah yana so ba dan dama yardar Allah kake so ba yardar mutane ba da haka in sun zarge ka ma ba matsala ba idan sun yabe ka wannan ba zai ingiza ka ka rika jin kanka wani abu a'a dan ba su kai ba saboda Allah kai yabon Allah kake nema yabon Allah shine yabo zargin Allah shine zargi dan haka kana neman yabo daga Allah kana taka tsantsan wajen aikata abin da Allah ya zargi a kansa to wanda ya samu waɗannan gabbai guda uku ya samu zuhudu inji wannan bawan Allah wato Yunus ibn Maisara wato alimu da mashiga rahimahullah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu akan abin da yake daidai Allah ya ba mu ikon bin gaskiya ya kuma taimake mu wajen kare kanmu daga duk abin da yake na ƙarya da bata abin da muka faɗa daidai Allah ya tara mu ala da wanda muke kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum